لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna ma Allah subhanahu wa ta'ala godiya da ya kawo mu wannan lokaci dan ci gaba da wannan darasi mai albarka cikin wannan littafi mai albarka al-jam'u bayna sayyihaini na Yahya ibn Abdul Aziz al-Yahya har yanzu muna cikin mujalladi na uku kitabul hudud wannan shine darasin mu na takwas a cikin wannan littafi mai albarka zamu tashi bayani game da malaka cha babu ahkam ahli zumma wa isahuha bayani a game da ahlul zumma idan za a yi musu haddi su kuma yaya ne haddin su malaka hadisi na farko ka ce annabi umar radiyallahu anhu ma qala daga abdullahi ibn umar Allah kara mishi yarda yake cewa utiya nabi sallallahu alaihi wasallam bi rajulin wa mar'atin min al-yahud qad zanaya annabi sallallahu alaihi wasallam an zo mashi da wani bawan Allah da shi da wata baiwa Allah san aikata al-fasha فقال اليهود سي يهوداوا daga cikin yahudawan khaybar suka zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam suka gaya mishi suka bashi labari sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mata sana'una bihima ku a addinin ku me kuke yi musu ya kuke aikata musu a addinin ku idan mace ta aikata wannan aikan ko kuma wani namiji aikata wannan ya kuke yi musu qalu nusakhimu wujuhahuma wa nukhsiyahuma wa tarwa suka ce najma'huma wa nadribuhuma kana nusakhimuma muna gasa huskasu muna wulakantar su muna bugun su wa tarwa suka ce muna hada su gaba daya muna bugun su qala fatu bitawrati fatuluha in kuntum salikin na abdullah bin salam daya daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance wanda ya san at-taura ya san ko me ke cikin ta da suka faɗi wannan magana sai annabi sai abdullahi bin salam ya ce kazabtu kun yi ƙarya ba haka bane ba ku zo da littafin at-taura mu gani wata ruwaya annabi sallallahu alaihi wasallam yake da sai ya musu wannan tambaye me kuke yi musu suka ce kaza kake yi musu suka ce bawo annabi ya tambaye su ba ku da wani hukunci cikin at-taura wanda kuke yi musu a cikin littafin ku annabi yana sanya yayi musu hukunci da littafin su ba da alqur'ani ba dan ya kafa musu hujja sai ya ce ba ku da wani hukunci da kuke yi musu cikin at-taura sai suka ce a'a mu abin da muke yi muna kama su mu hada su mu buge su sai abdullahi bin salama ya ce fa'atu bi tawrat in kuntum sadiqin ku je ku da kawo at-taura mu karanta mu gani inde ku masu gaskiya ne kenan ba a yarda da abin da kuka faɗa ba fa sha'u sai suka zo faqalu lirajulin minhum da aka zo da wani bawan Allah mimman yardauna daga cikin wanda sun yarda da shi ya a'war suka ce ya kai mai gani wai mai kallon gora wanda baka kallo da kyau karanta mana iqra karanta mana faqara hatta intaha ila mawdi'in minha sai ta karanta wa ta karanto a taura sai da yazo wani wuri fa wada'a yadahu alaihi sai ya aza hannun shi wurin ya ta karanto a taura sai zai zo daidai inda hukuncin jifa yake mun gane sai aza hannun shi qala irfa aydaka abdullahi bin salama ci daga hannunka farafa aydaihi fa iza fihi ayatul rajm sai da ya daga hannun shi sai ga aya wanda ke nuna ci ajihi su fatulu sai aka karanto ta fa qala ya muhammad sai yace ya kai annabi muhammad inna alaihi marrajum ga ya abiya bayyana cewa jifa ce za a yi musu mana shi abdullahi bin salam ya san taura ka kure mutum ka san littahin nashi kamar yanzu ina in kana gardama da banasari mai addinin kristanci ka san littahin nashi sai ka ce binciko wuri kaza ga abin da aka ce ga abin da aka ce ka kafa mai hujja da littahin shi ba ma sai ka yi da littahin kana alqur'ani ba mun fahimta sai ce sai ya bude baki ya ce ya kai annabi muhammad
sallallahu alaihi wasallam akwai aya wadda ke nuna cewa jefewa ake daya daga cikin bayhudi sai ke cewa inna alaihuma rajum walakinna naktumuhuma naktumuha bainahuma sai yace akwai aya mai wadda ta nuna ajifa amma muna boye ta ne bamu bayani kaga gaskiya ta bayyana fa amara bihima farujima sai annabi ya umarni aka jefe su fara'aituhu sai muka gansu yushi'u alaihimal hijara yunshi'u ilaihimal hijara alaihimal hijara sai muka gaggayana ana jiwar su ana sa musu dutse ana jiwar su wa fi ruwayatin farujima qariban min mawdi'il jana'iz inda almasjid sai aka shefe su kusa da makabarta inda ake binne mutane kusa da masallaci wa furuyatun qala lahu abdullah bin salam sai abdullah bin salam yace irfa'a yadaka daga hannunka farafa'a yadahu sai daga hannun shi fa idza fihi ayatul rajul sai aka duba ga aya wadda ta shi ajehe wanda ya aikata wannan aiki ka gaskiya ta bayyana sun so su koyi to dama littafin at-taura da injila tun wancan lokacin an harrafa su an juya su an canza abinda ya daidai da san zuciyar su sun goge su sun aza wanda ke daidai da su wanda ya saba musu sai su goge shi wanda ya daidai da su ai Allah subhanahu wataala ya faɗa mana yace kuna nutsuwa da su kau wa'anda suka canza littafi afatadmauna an yu'minu lakum wa qad kana fariqun minhum yasma'una kalam Allah thumma yuharrifunahu min ba'di ma aqaluhu sun canza shi bayan sai sun fahimce sun karanta sun fahimta sai su canza su goge wanda ke daidai da wanda ya saba musu su goge wanda ya daidai da zuciyar su bar shi Allah ke cewa kuna iya nutsuwa da su gaya mutane ne wanda suna jin littafi wanda aka saukar sai wanda ya daidai da zuciyar su bayan sun fahimce su sai su rika goge na daidai su rubuta abin da suka ga dama to kaga yanzu nan ɗaya ne daga cikin mata da namiji ne cikin Yahudawan Khaybar suka aikata wannan aiki aika suka zo wurin Annabi sallallahu alaihi wasallam Annabi ya ce me kuke yi musu a addinin ku ya kuke yi a muku hukunci da littafin ku sai suka ce a su hada su suke su daure su gaba ɗaya su tsaya musu mulala a ga wannan magana ba haka bane ba shi Annabi sallallahu alaihi wasallam a wata ruwaya da ba ta nan ba Annabi ya tambaye su shin babu wani hukunci cikin littafin ku na taura mu hukunci da mu da littafin muke so ba aikin da kuke yi ba ko a hukuncin ku kenan wannan ya nuna cewa har cikin at-taura akwai ayatul rajim jefewa ga wanda ya aikata alfasha in ya taba aure hukunci shi a jefe shi har cikin at-taura mun fahimta kuma Allah subhanahu wataala ya nuna mana cewa alqur'anin nan da aka sabkar shi yana gaskantar da abin da ke cikin at-taura fa inna anzalna ilayka kitab musaddiqan lima bayna yadayhi min al-kitab wa muhaiminan alayhi haka Allah ce mu mun sabkan muka da littafi kuma littafin nan musaddiqan lima bayna yadayhi yana gaskanta abin da ke cikin littafin ku na at-taura da injila mun fahimta sai dai kuma yana hukuncin al-qur'ani yana shahi hukunci baka cewa yanzu da at-taura zaka hukunci baka cewa da injila zaka aiki mun fahimta na'am wannan shine hukunci kenan hatta cikin at-taura akwai hukuncin jefewa ga wanda ya aikata aiki alfasha in ya taba yin aure sai babu na gaba babu idza zanatul amatu babu mai magana akan cewa idan baiwa ta aikata alfasha me za a yi mata mun fahimta mun karanta cewa ita wadda ta aikata alfasha idan ya zanto diya ce ba baiwa ba ana mata me idan wanda bai taba aure ba ne gulala dari ne fajiluduhum Allah subhanahu wataala yake ta azaniyatu zani fajiludu kullu wahidin minhum 100 jalda gulala nawa ake musu gulala dari mun fahimta to ita baiwa kuma yaya za a mata wadda bata taba aure ba ana bi horata radiyallahu anhu wa sayyid ibn khalid radiyallahu anhu ma anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa'ila anil ama annabi sallallahu alaihi wasallam tambaye shi game da baiwa idza ra'at wa idza zanat wa lam tuhsan idan ta aikata alfasha amma bata yi aure ba qala idza zanat fajluduha idan ta aikata alfasha kuma ta gulala summa in zanat fajluduha idan ta ƙara aikatawa ku ƙara yi mata bulala, summa in zanat fajluduha in ta ƙara karo na uku ku yi mata bulala, summa bi'uha walau bimihsan wa walau bimansur, kenan ku saida ta ko da wata ruwaya take cewa walau bihablin ko da idai da igiya ne ƙaramin igiya kawai kuka ga ta bar ta ki barin wannan abin ku shi ku saida ta, mun gane. Qala ibn Shahab, ibn Shahab ka ce la adri bin sani ba ba'da salisati aw rabi'a, ibn Shahab ka ce bai sani ba in ta aikata na uku ne za a saida ta ko ko in ta aikata na hudu ne, yanzu shi ya manci wace ce daidai in ta aikata na uku ne ko kuma in ta aikata na hudu. Yanzu macen da ta aikata alfasha in ya zanto bai wace bulala nawa za a mata, ita tana da rabin abunda za a matsiya, kun fahimta, iya ana mata bulala nawa, bulala 100 ita kuma sai a mata 50, mun gane. Kana annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa annabi sallallahu Allah subhanahu wataala faɗa cikin surati nisa, dan atayna bi fashin fa alaihinna nisfu ma ala al muhsanati min al adab, fa alaihinna nisfu ma ala al muhsanati, za a muta rabin abunda diya ta aikata, shine bulala nawa, bulala 50, kenan wannan shine haddin baiwa wadda ta aikata alfasha ana muta bulala 50, ita kuma wadda ta aikata alfasha wadda iya ce ba baiwa ba bulala 100 za a mata, amma wannan ga wanda ba su yi aure ba, idan sun yi aure fa me za a musu, jefe su za a yi, tunda ita baiwa babu rabin jefewa, mun gane, babu rabin jefewa, kenan ita ma jefe ta za a yi. Babu qawli ta'ala was-sariqu was-sariqu was-sariqatu faqatu aydihuma, babu mai magana akan hukuncin wanda ya sata idan mace da namiji kowane ne idan ya sata, faqafa'u aydihuma, kuje ku dace musu hannuwa. Ana Aisha radiyallahu anhu qalat qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam tuqta'u yadu fi rubi dinar fasa'id, ruwaya Imam al-Bukhari kenan, ruwaya Imam Muslim shi kuma cewa la tuqta yadu rayd sarik illa bi rub'in dinarin fasa'id, kenan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba za a yanke hannun barawo ba in ya sata sai ya saci rubu dinar, kenan ruwaya Imam Bukhari yake cewa tuqta kana umarni ne kamar bayani a labari na ake baka, amma na umarni cewa ana yanke hannun barawo, tuqta al-yad fi rub'i dinar, ana yanke hannun barawo fi rubu dinar idan ya saci rubu'i na dinari, dinari a raba shi sau hudu shine in barawo ya sata, fasa'id da ganan abinda ya sama, ina abinda bai kai nan ba ba a yanke musu hannu. Ana Abdullahi ibn Umar radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala qata fi anna nabiy sallallahu alaihi wasallam qata fi mijanin samanuhu salasu darahim, annabi sallallahu alaihi wasallam ya yanke ma wani hannu. To nan akwai ruwaya da ke nuna cewa wani ɗaya daga cikin sahabbai yake cewa annabi bai taɓa yanke ma wani hannu ba. To kaga wannan hadisi na Abdullahi ibn Umar ga cikin sahihaini annabi ya taɓa yankewa. Annabi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam la'ana Allahu as-sariq yasriqu al-bayda fatuqda yadahu, annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa Allah ya la'anci barawon da zai saci kwai a yanke mishi hannu, wa yasriqu al-habl fatuqda yadahu, ko kuma ya saci igiya a yanke mishi hannu, wannan dir Allah ya la'anci barawon da ke yanke irin wannan satai, ya saci kwai a yanke mai hannu ko ya saci igiya a yanke mai hannu. Wannan hadisan guda uku muna son mu hada su. Hadisin Aisha ya nuna cewa la tuqta ayad sariq, la tuqta al-yad fi rub'i dinarin fasa'id, tuqta afwan, ruwayan Imam Muslim la tuqta yad sariq illa fi rub'i dinar, ba a yanke hannun barawo sai in ya saci rub'in dinari, nan kuma ana yankewa ne idan ya saci rabin dinari, nan kuma hadisin Abi Huraira yace Allah ya la'anci barawan da yake sata kwai kwai nawa yake ya kai ruhu dinar bai kai ba eh an aka ce kwai ai ana nihin dai dai ne mun fahimta wata ruwaya ta harko ta ce ana yanke hannun barawo in ya tsaci kwatankwacin ruhu dinar mun fahimta nawa ne ruhu dinar masu lissahi an canji ku nemo mun lissahi nawa ne ruhu dinar nawa ne canjin dinarin karan kanshi sannan mu duba mu garabi nawa ne mun fahimta kenan nan kuma aka ce barawon da zai tsaci kwai a yanke mai hannu barawon da zai tsaci kwai a yanke mai hannu ya zama hada wannan ruwayoyin guda mun fahimta Ibn Usaymin da cikin sharhin shi na Sahih al-Bukhari yace ana nufin cewa tunda dai ba a yanke hannun mutum sai dai ya kai wannan nisabu ko to kuma an san dai kwai wannan da ya kwai wannan da ba ya kai wannan ruhu dinar wani irin kwai ne mun fahimta yace ana iya samun kwai mai kai wannan kudin babban kwai wanda kai zai kai wannan kudin in mun sallamana to igiya fa mun fahimta yace akwai nau'in igiyar da za ta kai wannan an kawo misali da kwai ne dan a kaskantar da abun a nuna cewa wulakanci ya kai wulakanci na barawo da za ya sata kwanda saboda kwai a yanke mai hannu mun fahimta ma'ana an Allah nan sallallahu alaihi ya kaskantar da al'amarin cir da irin barawon da wulakanci ya kai har ya sata kwai wa a yanke mai hannu saboda kwai mun gane amma yace dan ayi jamu bayan ruwayatin dan a hada ruwayoyin yace ba kwai ba wannan karami da muka sani a kwai wanda zai iya kai wannan ruwan dinar mun fahimta dan kada wani yace ai akwai cin karo da juna mun gane yadda abu yake ma'ana hadisin yana nuna cewa kaskantar da mutum kaskancin shi ya kai wulakancin shi ya kai tun da irin wannan satai da za a yi sata in za ka sata kai sata kayan kirki amma kwai kawai a yanke ma hannu tun da irin wannan sannan abinda za mu karuwa cikin fiqhun yana ƙara yana nuna mana cewa ba kakare na sata ko kaka take ko da kwai ne Allah bai san sata ko da ta kwai ce mun fahimta tunda aka aza misali da kwai kuma Allah ya la'anci wanda ya wannan abu to annan ya nuna cewa sata ko kaka take tur da irinta mun fahimta na'am babu karahiyatin shafa'ati fil haji babi mai magana akan cewa ba a san mutum ya zo ya yi shafa'a ya yi ceto in dai abin da ya zanto wurin haji ne an Aisha radiyallahu anha anna mar'atan saraqat fi ahli rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati al-fath annabi sallallahu alaihi wasallam Aisha take bayar labari wata baiwa Allah ta yi sata zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam cikin lokacin da kai ghazwati al-fath fa fazi'a qaumuha ila usama bin zaid yastashfa'una lahu yastashfa'unahu sai ga danginta suka zabura suka ruga wurin Usama dan ya neman musu ceto kada aje a yanke mata haddi wa fi ruwatun fa qalu man yukallimu fiha rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai suka ce wa za iya zuwa ya annabi sallallahu alaihi wasallam magana fa qalu wa man yajzi'u alaihi illa Usama bin Zaid hubb rasulullah sallallahu alaihi wasallam wane ne wanda za iya wanda san annabi sallallahu alaihi wasallam yake kusa da shi kamar Usama bin Zaid fa amma kallamahu Usama fiha lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da Usama ya ji ya annabi sallallahu alaihi wasallam magana talawwana wajhahu wa shaquhu sallallahu alaihi wasallam sai huska annabi sallallahu alaihi wasallam ta canza ya damu ya ji bai ji dadi ba fa qala atukallimuni fi haddi min hududillah shin za ka mun magana za ka neman ceto game da haddi cikin haddin Allah Allah ya hukunci ka zo kana neman ceto qala usama sai Usama yake cewa astaghfir li ya rasulullah imna gafara ina mai tuba zuwa gare ka annabi Allah falamma kana al-ashi qama rasulullah sallallahu alaihi wasallam lokacin da wa isahiya ta wayi wa gobe sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi khadiban yana mai khutba fa asna ala allah bima hu alaw sai ya yabo zuwa ga Allah subhanahu wataala bima da yan abin da ya cancanta na yabo ga Allah subhanahu wataala summa qala sai ya ce amma ba'du فإنما أهلك الناس قبلكم أيهم أنهم كانوا إذا سرق فيهم شريف تركوه النبي صلى الله عليه وسلم كتش أما بايا هكا فإنما أهلك الناس قبلكم داما متى نندسك هلك كافنكو واندسك يلا أيوة كافنكو أنهم كانوا إذا سرق فيهم شريف إذن ما مسعي babban mutum yayi sata a zamanin su tarkuhu sai su kyale shi wa idza saraka fihi mudda'if idan mai rauni ne sata aqamu alaihi alhajj sai kuma a shi a ci sai an tsaye mushi alhajji wallazi nafsu muhammadin bi yadihi annabi sallallahu alaihi wasallam ya rantsuwa yake cewa law anna fatimata minata binta muhammadin sallallahu alaihi wasallam sarakat laqatatu yadaha annabi ya rantsuwa yake inda fatima diya annabi sallallahu alaihi wasallam diya muhammad sallallahu alaihi wasallam sai sata da sai na yanke mata hannu ثم امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بتلك المرأة سي اكل امرني يا وچن بيوا الله فقطعت يدها سي اكا ينكي متا حنو النبي صلى الله عليه وسلم يتي وكودا ديشي تي ذات انساتا سي يا ينكي متا حنو تو wannan matan ma sai an yanke mata hannu fa hasanat tawbataha tawbataha ba'da dhalika sai tubanta ya karbu ta kyautata tuba wa tazawwajat sai ta yi auren ta lahiya law qalat aishatu sai aisha take cewa fa kanat ta'ti ba da dalika ta kasance tana zawwa fa arfa hajata ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam in tana da wata bukata ta tambaya ko wani abu ina zuwa in gaya mu annabi sallallahu alaihi wasallam wannan baiwa Allah da aka yanke mu hannu tana da bukatar tambaya tana da kaza tana da kaza in kai in kai magana ta wurin annabi sallallahu alaihi wasallam wannan hadisi yana karanta da mas'ala ta farko haddin wanda yayi sata yanke mai hannu ake yi mun fahimta mas'ala ta biyu cewa ba a neman ceto abinda ya shahi hukuncin Allah ana neman ceto abinda ya shahi hukunci tsakanin bayi amma in abinda ya shahi hukuncin da shari'a ta kaida ya ne wani yayi sata za a yanke mai hannu babu ceto mun fahimta sannan wannan hadisi yana karantar da mu a wani matsayi da ake ciki a yanzu cewa idan babban mutum yayi sabo ko babban mutum yayi sata ko babban mutum ya aikata abin da bai kamata ba sai kaga an lullube abin ba a san kowa ya ji amma idan ya zanto mai rauni ne wanda bai da kowa wanda ba a san shi ba sai kaga ga yarin kowa ya san labarin wannan annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wannan shine halakar da al'umma da tauci cewa in babba yayi sata ko sai alillibe abun ba kowa ba wanda za ya sani amma idan ya zanto mai rauni ne sai a ce shi an mai haddi wannan Allahu musta'an Allah ka tsare mu da wannan hukunci a yanzu abinda ake aikatawa kenan mun fahimta a yanzu abinda ake aikatawa kenan yanzu ana a cikin unguwa in wani babba ne sai ka ji alillibe ba a san kowa ya fuhi shi amma in wani wanda baya bai san komai bane ba wanda bai da wani matsayi sai ka ji labarin ko ina an ji shi mun gane da wannan bai kamata ba hukunci ana ta ana yanke hukunci akan kowanne inda ya saba ma Allah mun fahimta na'am yanzu kaga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan yana daga cikin abubuwan da suka halakar da al'umma da tauci ga yanan Usama dan Zaid yana neman ceto saboda wasu al'umma suna ganin cewa za a yi musu haddi ga ƴaƴansu yana ne ana neman wa za a iya zuwa ya yi ma Usama ya yi ma annabi sallallahu alaihi wasallam wannan magana aka ce in ba Usama ba ba wanda za a yi wannan ba wanda za a yi wannan shuru'ai Allah ka tsare mu sai babu na gaba babu darbu bil jarid wa bin al babu mai magana akan bugu idan mutun za a mai hukunci daga cikin haddi cikin hududin da Allah subhanahu wataala ya kidaya cewa ana iya bugu da Abu Lala wannan dan dabino in aka hidda kwalfai wannan Abu Lala ta tsakiya ko kuma takalmi duk wannan in ta kama aka rarumo abin da ke kusa sai a mutum hukunci da shi wannan dogon hadisi za mu karanta shi daga Ubaydillah kissa ce ta wasu bayan Allah za mu karanta za mu shi an Ubaydillah bin Adi bin Khiyar qala intasabt li Usman hina kharaja ila al-masjid Ubaydillah wasu bayan Allah daga cikin sahabbai daga cikin tabi'ai suka zo suka samu Ubaydillah ya zo ya yi ma Usayzima Usman dan Affan magana dan ayima Walid hukunci saboda yana shan giya to shi wannan hukunci kowa ya rasa wane ne za a turawa ya je ma Usman magana. Sai aka yi shawara aka ce a kai a aika Ubaydillah ibn Adi ya je ya yi ma Usman magana. Mun fahimta? Ma'ana ga wani nan cikin unguwa ya ishi mutane. Mun rasa yadda za mu yi da shi. Sai a rasa wa za a amawa magana ya je ya samu wanda ko ya kai shi komisariya ko kuma a kai shi inda za a yanke mai hukunci. Mun fahimta? To shi wannan sai suka haɗa baki suka ce to bari su je su sami Ubaydillah ibn Adi ibn al-Khiyar. Ya ce ya samu Usman ya mai magana. Kala Adi kenan Adi sai ya ce da ya aka gaya mai sai ya ga eh bari ya je ya samu Usman. Sai ce in tasabtu li Usman hina kharaja ila salat. Na tarbi Usman da aka ce in je in yi wannan magana sai na je na tarbi Usman lokacin da ya fito za ya tafi masallaci. Fa qultu lahu sai na ce inna li ilayka haja ina da buƙatuwa zuwa gare ka ina da wata buƙata zuwa gare ka. Wa hiya nasihati nasihati da almaka. Ba ruko ba ne zani ba wani abu za ka ba a'a matsayinka na shugaba ina zan zo in muka wa'azi in muka nasiha. Fa qala ayyuha almar'u yace ya kai wannan bawan Allah a'udhu billahi minka ina tsoron Allah kai ni daga gare ka wanda zai tarban shugaba musu hanya yace zan zauna da kai in muka nasiha. Fansarabtu sai na tahiyata falamma qadaytu as-salah lokacin da na gama sallah jalastu ila al-muswari wa ila abi wa ila ibn abdul baghus fa wa abran kenan lokacin da ya gama sallah sai ya zo ya sauna miswar kenan wurin ginshikin masallaci. Sai ga wanda daga cikin waɗanda suka aika shine abdul baghus da kuma abdul rahman fa jalastuhum fa haddastuhuma sai na zo na ba su labari sune da masu kasashi bil ladzi qultu li usman na ba su labari game da abin da usman ya ce mini. Wa qala li sai suka ce wa qala li sai na ga musu fa qala sai suka ce qad qadaytu allazi kana alayka kenan na ga musu fa haddastuhuma bil ladzi qultu li usman wa qala li sai na ga musu abanda ya faru ni da usman sai na ga musu kuma ga yadda usman ya bani ansa. Fa qala sai suka ce qad qadaytu allazi kana alayka yanzu kai ka sauke nauyin da ke kanka tunda ka riga mun ce ka dai kuma ka ji shikenan kai ka sauke nauyi. Fa bainama ana jalisun ba'an ma'ahuma iz sha'ani rasul usman ina zaune tare da su iz sha'ani rasul usman sai ga dan aiki daga usman ya zo. Fa qala li sai suka ce qadibtalakallah yace to kai hajara ba ta same ka ga dan aikin shugaba ya zo wajenka ka je ka samu shugaba za ka mai nasiha shugaba bai karfe ka ba yanzu bayan ka taho ka kuma ga dan aikin shi ga dogarin shi ya taho ya biyo ka baya kai fajara ba ta same ka ibtalaka Allah. Fan talaqatu hatta dakhaltu alayhi sai na tashi na buɗa aikin na sai da naje wajen Usman. Fa qala ma nasihatuka allati zakarta anifan wace nasiha ce kace za ka yi mani. Usman ya ce mishi qala fatashahadtu sai nayi kalmar sha'imana nayi innal hamdalillah da sauransu summa qultu sai nace innallaha ba'asa muhammadan sallallahu alaihi wasallam lalli allah subhanahu wataala ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallam wa anzala alaihi alkitab kuma ya sauka mishi da littafi wa kunta mimman istajaba lillahi wa rasulihi kai dinnan ya kai amirul mu'minin ya kai Usman kana daga cikin wanda suka karba kiran allah da manzon shi wa amanta bi kuma kai iman da shi wa hajarta li hijrataini al-ulayaini da kai aka yi wannan hijira guda biyu hijira daga makka zuwa habasha kuma hijira daga makka zuwa madina duk tare da kai aka yi sai da yabe shahida idan zaka kama kaga ya san komi da kai aka yi kaza kuma kai ne kaza kuma ka san haka za ya mai shahida mun gane wa sahibta rasulullah sallallahu alaihi wasallam kuma kai dinnan ka zanto sahabi tare da annabi sallallahu alaihi wasallam kai rayuwa tare da annabi sallallahu alaihi wasallam wa ra'aita hadiyahu kuma ka ga shari'a shiriye shi ka ga karantarwa annabi sallallahu alaihi wasallam wa kad aksara an-nas fi sha'anil walid bin uquba shi walid bin uquba mutane suna tabbacece ku ce game da al'amarin shi anan garin kuma ka sani fa haqqun alayka an tuqima alayhi hadd wannan wajibi ne nauyi ne gare ka ka tsaida shi ka kama shi kamar haddi. فقال لي سو سما يتي يا ابن اخي يا كي دان وانا ادركت رسول الله صلى الله عليه وسلم كان شي ما تنبيه ده زايم كاي رايوا تار ده النبي صلى الله عليه وسلم ادركت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قلت لا سنتي مش ولكن قد خلص الي من علمه ما خلص الى العذراء في سترها سي يتي bun taba ganin annabi sallallahu alaihi wasallam amma wani labari ya zo mani daga kadan daga cikin ilimin annabi sallallahu alaihi wasallam qala fatashahada usman shi ma usman sai ya shahida shi fa qala sai yake cewa inna allaha qad ba'atha muhammadan bil haqq lalle allah subhanahu wa ta'ala ya aika annabi sallallahu alaihi wasallam da gaskiya wa anzala alaihi alkitab kuma ya sauka mashi da littafi wa kuntum mimman tashaba lillahi wa rasulihi ina daga cikin wa'anda suka karba kiran allah da manzon shi wa amantu bima bara'a bima ba'sa bihi bima bu'isa bihi sallallahu muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma nayi imani da abinda aka aika annabi sallallahu alaihi wasallam wa hajartu alhijratayn alawwalayn awlayn kuma dini dinnan nayi hijira guda biyu da aka yi kama qulta kama da ka fada haka ne wa sahibtu rasulullah sallallahu alaihi wasallam kuma nayi rayuwa nayi zama tare da annabi sallallahu alaihi wasallam wa fi ruwayatin wa niltu sahira rasulullah sallallahu alaihi wasallam kuma na samu Allah ya ci da ni sarukuntaka ake cewa komai sarukuta da annabi sallallahu alaihi wasallam wannan Allah ya ci da ni wannan na sarukuta da annabi sallallahu alaihi wasallam wa bay'atuhu kuma nayi mushi mubaya kaga hadda abinda ma wancan bai faɗa bai ƙara ga sarukuta da ne da annabi sallallahu alaihi wasallam ga kuma na mai mubaya wallahi yayi rantsuwa ما اسيته ولا غششته حتى توفاه الله يا رسولتي بن تبا سابا مع النبي صلى الله عليه وسلم با كون بن تبا يودرا النبي صلى الله عليه وسلم با حسير الله كربرش ثم استخلف الله ابا بكر سي الله سبحانه وتعالى با النبي رسول بن تبا يودرا شي با كون بن تبا سابا مي با الله سبحانه وتعالى كربرش سي الله يبا ابو بكر خلافه فوالله ما اسيته yace wallahi yayi rantsuwa bun saba mu abubakar ba wala gashashtu kun bin yodare shi ba sun mustakhlafa umar sai allah subhanahu wataala ya ba umar mulki fa wallahi ma asaitu yayi rantsuwa ce bun saba ma umar ba wala gashashtu kun bin yodare shi ba sun mustakhliftu sannan allah subhanahu wataala ya mallaka mun wannan mulki afalaysa fi alaykum misli allazi kana lahum alayya shin awalaysa bi awalaysa li shinni babu ni babu bin mallaki bai kamata ba a ce ina da abun da nauyin da su suke da shi ga nauyin da suke da shi irin nauyin da ke gare ni qala bala sai ce haka ne ma'ana ni din nan ban da matsayi kamar da wancan bayi Allah suke da matsayi gare ku sai ce haka ne qala fama hadhihi al-ahadith allati tablughuni ankum to me yasa wannan labarin yake zo mani wannan maganganu da kuke tayi na cece kuce bal labarin yake zo mani fa amma ma zakarta min sha'an walid ibn uqba amma labarin da ka zo mana da shi na magana walid fa sa'akhuz fihi insha Allah bil haqq insha Allah zan tsaida shi kuma zan mushi haddi kaga na Usman ya karbi nasiha kuma ya zano mushi abinda ka faɗa haka ne qala fa jalad al walid 40 jalda sayyama walid bulala 40 wa amara aliyan an yajriduhu ya annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarci ali ya mai bulala duka wannan dogon hadisin ga muhallin shahidin mu karshe mun fahimta cewa usman ya karbi nasiha sai ya kama walid ya mushi bulala nawa ya mushi bulala 40 ya umarci ali da abi dalib ya mai wannan bulala wannan hadisi yana karantar da mu nasiha ga shugaba akwai hikima ɗaya daga cikin shurra yake cewa daga cikin hikimomin da wannan hadisi yake karantar da mu yin hikima wurin yi ma shugabanni nasiha ai amfani da hikima wurin yi ma shugabanni nasiha yanzu wannan bawan Allah Ubaydillah yayi amfani da hikima sai da ya shehida wanda shehidan nan ta ratsa ma shugaba zuciya ya karbi wannan nasiha kuma ya karbi wannan bayani wannan shahida da yayi wannan shahida ta yi mun fahimta ya mamaita mai har ma sai da ya ƙara zanu abubuwan da baka faɗa ba. Wannan yana da kyau matsayin wanda ya zanto shine mai ba shugaba nasiha. Farko shugaba ba a zawo mishi kwatsam kawai a ce ina son zan muka nasiha kai tsaye, mun fahimta, ina da magana da ku. Kaga yanzu yake cewa innali duka haja, ina da wata bukata tsakanina da ku. Kaga wannan shahidan ma ta nuna cewa akwai girmamawa, ina da wata bukata. A dunkule ne shi yayi tunanin bukata ta kuɗi, bukata ta taimako, bukata a sayarci nasiha cin gani, mun fahimta. Daga nan ma ya faɗi menene zai ya ce nasiha cin gani. To kaga sai shugaba Usman ya ce mishi a'udhu billahi min, mun fahimta. Wannan dai yana nuna cewa abinda muke karantar da mu nasiha ga shugaba ya halitta amma da hikima. Nasiha ga shugaba ya halitta amma da hikima, kamar yadda Ubaidillah da Zayyam Usman shu yake nasiha kaga da hikima ya hito mishi. Sannan kuma yana da kyau in za ka ma babban magana kayi ta da ladabi. Wannan dai ya karantar da mu, in za ka ma babban magana kayi maganan nan da ladabi, ta zanto akwai shi gida. Wannan kuma yana karantar da mu cewa matsayin shugaba shi kuma in shi ma an amma nasiha ya karbi shugaba karbi nasihar talakawa, ya karbi kocen talakawa. Ga wani bawan Allah ya dame mu ya zame da shi, matsayinka na shugaba wannan nauyi ne ya tabbata gare ka, kamar yadda Usman aka gaya mai haka. Kaga yanzu wannan bawan Allah da ya zo ya shin hida ya shin da tauce, wannan bawan Allah mutane ga sanin suna ta faɗa ya ishe mu, mashayin giya ne yana daddaban mu. Wannan haƙƙinka ne kai ya kai shugaba a san yadda za a yi a ɗauki hukunci ga wannan bawan Allah, mun fahimta. Amma da ladabi da biyayya da salo na magana, mun fahimta. Wannan hadisi kuma yana karantar da mu ne, yana karantar da mu cewa haddin wanda ke shan giya bulala nawa ake mai, 40, mun fahimta. Haka Usman ya yi, haka kuma bayan shi kafin Usman Umar ɗan Khattab ya yi bulala 80, kafin Usman Umar ɗan Khattab ya yi bulala 80. Shi yasa wasu daga cikin mazahib jumhur malamai sun ta cewa bulala 80 ake ma wanda aka kama shi na shaye-shaye, mun fahimta. Wasu malamai kuma suka ta yi ga akan ƙaulin Usman bulala 40 ake mai, mun gane. وفي حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب في الخمر والشريد والنعال وجلد أبو بكر 40. كنا رواية أنس بن مالك كتوى أنه صلى الله عليه وسلم ياي بولالا يا زاني وانك شان جيا ده جريد شيد وانا أبو ندبين المكتشين والنعال ده تاكلمي وجلد أبو بكر 40. شوكم أبو بكر ياي جيفان ياي بولالا yayi ma wanda ke shan giya bulala 40, mun fahimta. Wa fi hadis sa ibn Yazid radiyallahu anhu ma qala kunna nu'ta bisharib ala ahadi nabi sallallahu alaihi wasallam, mun kasan sahibi ke cewa mun kasance muna zawwa da wanda ya sha giya zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam. Wa imrat abi bakar da khilafa cikin khilafa abu bakar wa sadr min khilafat umar, da kuma kadan daga cikin khilafa umar. فَنَقُومُ إِلَيْهِ بِأَيْدِينَا سَيْ مُتَاشِ مُرْقَ بُغُنْ شِدَ هَنُّمُ وَنِعَالِنَا دَ تَكَلْمُ وَأَرْدِيَتِنَا دَ بُولَالَيْ حَتَّى كَانَ آخِرِ إِمْرَةِ عُمَرْ فَجَلَدَ 40. قَرَشَنْ خِلَافَ عُمَرْ يَا بُولَالَ 40 حَتَّى إِذَا أَتَوْ وَفَسَقُوا جَلَدَ 80. لَوْكَچِنْدَ سُكَا رِقَا مَيْدَ أَبُنْ كَمَا wasa, suna ta yin abin da suka dama sai bulala 80. Wa Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu qala, amma shi Ali da Abi Talib yake cewa ruwaya shi yake cewa ma kuntu la uqimu haddan ala ahadin fayamutu fa ashid fi nafsi illa sahib al-khamr. Ali da Abi Talib yake cewa ban kasance ina jin wani abu ba game da mutunan da yake yi ma mutun haddi, in ji wani abu cikin zuciyata in ba wanda ke shan giya ba. Mun gane, kenan ke na cewa bai taɓa ta kama wai mana yayi ma wani haddi ba har ya mutu ya ji wani abu ba wanda ke shan giya ba fa innahu law mata wadituhu inda za ya mutuwa ba ruwana da shi ni mu bai amin baran baran mai ba hannu da shi wa zalika anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yasub lam yasunnuhu sai ke ce sai dai annabi sallallahu alaihi wasallam aka haka annabi sallallahu alaihi wasallam bai sunnan ta irin wannan ba to idan muka dauki wannan faqara ta ali da abi talib ya ce annabi bai sunnan ta ba can kuma ga ruwaya anas annabi sallallahu alaihi wasallam ya digi wanda yake shan giya mun fahimta annabi sallallahu alaihi wasallam ya digi wanda yake shan giya kenan wannan ruwayoyi sun nuna mana cewa hukuncin mai shan giya bulala 40 ake ne amma Usman da yaga abin ya wuce iyaka sai bulala 80 Umar kai kenan Umar sai yayi bulala 80 kenan sababin khilafin malamai tsabanin malamai da ke wasu ke cewa bulala 80 shine haddin wanda yake shan wani ke shaye shaye wasu kuma suka ce wanda ke shaye shaye bulala 40 to nan wurin kalmar giya na an yi amfani da giya saboda ita ce uwa gaba daya amma duk wani dangin shaye shaye yana bisa wannan mun fahimta saboda giya ita ce uwa gaba daya amma duk wani abin da zai canza maka kwalkwalwa sunan shi giya malama ke ce al-khamru ma khamar al-aql giya shine wanda ke canza mutum kwalkwalwa ya juya mishi kwalkwalwa mun fahimta kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kullu muskirin khamr duk abin da ke sa maye giya ne wa kullu khamrin haram duk kowace giya kuma haramun ne ma'ana duk abin da ke juya maka kwakwalwarka shan shi menene giya ne duk wani abu ko ma menene in dai in ka sha shi zai canza maka kwakwalwa to shan shi giya ne wannan abu sunan shi giya san shi kuma haramun ne mun gane sai babi na gaba babu kan tahziru wal adab kenan nawa ya kama ta mutun yayi hukunci in za ya ladabtarwa tahziri shine ladabtarwa in za ka ladabtar da wanda ya maka laifi me ya kamata wace irin wani adadin na bulala ne za kai an abi burda radiyallahu anhu qala nabi sallallahu alaihi wasallam kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu لا يشلد فوق عشر جلدات إلا في حد من حدود الله با أبوغم متن بولالا دتكي دان حد دان شعن دان تعذيري دان سورة روا بولالا دتكي غوما هو سمد غوما من داني إلا حد من حدود الله سيف دي إن حد دي دي كتن حد الله لا يشلد أكتي فوق عشر سمد غوما ka samu yaro kai ta fada saboda yalehi to kaka wuce goma sai in haddi ne daga cikin haddin Allah mun fahimta shi so da yawa ladabtarwa wuce iyaka ne kake yi ka samu bulala kai ta bugu bugu lokaci ke gare idan ya kama a buga mun fahimta ita tarbiyyar yaro so da yawa bugu ba shi bane tarbiyya mun fahimta tarbiyya tana nan karantar da mutum alqur'ani da hadisi kamar yadda wani cikin magabata yake cewa ku karantar da yaranku alqur'ani zai aza su tarbiyya ta gari mun fahimta ku karantar da yaranku alqur'ani shi zai aza su bisa hanya ta gari bulala dan tsoratarwa dan ladabtarwa sama ga goma haramun annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ba abugun mutum sama ga bulala goma in dai ba haddi bane za ka mutu mun gane amma da yadda yaro ba ta maka rai akwai hanyoyi da dama wanda abun zai sa ya damu fiye da bulala saboda shi yaro karami dan ka bige shi yayi kuka ana ajima kawai da kasan kwakwalwarka zaki dare har ya mance kuma in anjima sai ga ya koma dan dai bugu wani yaron ma kawai zai ganin cewa shi ya ma saba da bugun kawai ya ma san menene kaga yaro in yayo abin lahi sai kaga ya lade wai gudu yake ka abige shi mun fahimta kaga yanzu kai kana san ya bar abin ne kai kana san abun ya shigaran shi dan ya bari shi kuma yanzu ya mai da abun kawai bugu ne zai ke gudu kadai, in dai ba bugun ba to gobe ma ƙara zai. Misali wanda ya san yana mai buda ne, in ba yana fa ko ba aikata zai ba, aikata zai ya zanto kenan bulala ba zanto amfani ba. Amma yanzu in ka karantar da shi alqur'ani ka aza shi masa tarbiya ta gari, ka kama da addu'a kai ta ruku al'ala kama maka da addu'a, sai ka ga yaro ya miƙe kawai baka wasan, ba kai ka aza shi ba, Allah ne ya aza shi, shari'a ta Allah ce, mun fahimta. Amma bugu ko kuma ka samu mace kawai haka nan yadda baka san yadda Allah ya halicce ta, baka same ta kai ta mutu bulala duka horoshe mutu jiki, wannan ba karantarwar sunna bace ba. Mace ba a yi ta dan ka bige ta ba. Mana ɗaya daga cikin malaman muke cewa duk wanda kaga yana wulakantar da mace har ya kai na bugunta a lokacin da ya auro ta bai ma san matsayinta ba, bai san matsayinta gare shi ba, mun fahimta, bai san matsayinta gare, duk wanda ya san matsayinta gare shi ba za ta buguwa gare shi ba, mun fahimta. Kaga kenan tun daga wurin auren ya ta kamata ka san meye matsayin, mun fahimta. To haka zai kaga cewa in dai da so ne ka auro mace ba za ka iya buɗe baki ka ce ka sake ta ba. Duk wannan maganganu suna nan cikin littattafan tarbiyya wanda ya kamata idan muka karance su za mu ganin cewa kawai aikatawa ne kadai zai, mun fahimta. Allah ka ba mu iko aikatawa. Babu hudud kafara, babi mai magana cewa yin haji kafara ce akan abin da ka aikata. An ubara ta min samit radiyallahu anhu anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, annabi sallallahu alaihi wasallam ya fada riwaya ta Usam bin Zaid wa hawluhu usatun min ashabihi, daga yin fanshi akwai jama'a, isabatun min ashabihi akwai jama'a na sahabbai. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce bayuuni ala an la tushriku billahi shay'an, ku yi min mubaya'a akan cewa ba za ku yi ma Allah shirka ba, ba za ku hada Allah da wani wurin bauta ba, wala tusriku ba za ku sata ba, wala tazinu ba za ku aikata alfasha ba, wala taqtulu auladakum ba za ku kashe ƴaƴanku ba, wala tutu bi buhtanin taftaruna ba za ku kirkiro ƙarya ba, taftaruna baina aydikum ku riƙa kirkiro ta kuna yafa mu tsakaninku, wa arjulakum da ƙafuwanku, wala ta'asu fi ma'rufin ba za ku saba ba abinda ya zanto ya kamata, faman wafa minkum fa ajruhu ala Allah, duk wanda ya aikata haka to wulada shi tana wurin Allah. Wa man asaba min zalika shay'an fa uqiba fi dunya, duk wanda ya saba irin dai daga cikin wannan da muka faɗa saka mishi hukuma, fa huwa kafaratu lahu, to wannan kafara ce gare shi ga abun da ya aikata. Wa man asaba min zalika shay'an thumma satarahu Allah fa huwa ila Allah, wanda kuma ya aikata haka dai daga cikin wayannan kuma Allah ya rufa mishi asiri, Allah ya lulba mishi ya rufa asiri, to wannan yana tsakanin shi da Allah. In sha afa anhu, in Allah ya ga dama ya yafe mishi, wa in sha aqahu, in Allah ya ga dama ya mishi hukuma. Fa bayanahu ala zalika, sai muka yi annabi sallallahu alaihi wasallam baya'a ta haka. Wa fi riwayatin wala naqtul nafsa allati harrama Allah illa bil haqq, kun ba za mu kashe randa rai ba in dai ba irin wanda Allah subhanahu wataala shar'anta ba da gaskiya, mun gane. Wana wantahiba wala naqdiya bil jannati illa fa'alna zalika, wa fi riwayatin wa qara ayatin nisa, sai karanta surati aya cikin surati nisa. Wannan hukunce da muka zano za mu gane cewa ayoyi sun faɗi wannan a surati an'am, haka ayoyi sun faɗi wannan a surati mumtahana da sauransu. Kenan Allah subhanahu wataala lokacin da ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallam ya tara sahabbai ya ce su yi mishi mubaya'a daga cikin cewa kada su shirka. Allah subhanahu wataala ya faɗa cikin suratul an'am ya ce qul ta'alu atil ma harrama rabbukum alaykum alla tushriku bihi shay'a, na harko da Allah ya fara da shi ce ku zo in gaya muku cikin abubuwan da Allah ya yi muku wasiya da su, alla tushriku bihi shay'a, kada ku yi mishi shirka. Shine yana wurin Allah ta shirku billahi shay'an, haka ne Allah subhanahu wataala ya zaro sai kici Allah ta shirku bi shay'a wa bil walidaini ihsana wala taqtulu auladakum min imlaq nahnu narzuquhum wa iyyahum, Allah yake cewa kada ku kashe ƴaƴanku dan gudun kada su rayu tare da ku, muke arzuta su kuma muke arzuta ku har zuwa ƙarshen aya. Mun gane. Wala taqrabu fawahisha ma zahara minha wa ma batana wala taqtulu an-nafsa allati harramallahu illa bil-haqq dhalika wasaqukum bihi wa dhalika wasaqukum bihi la'allakum ta'qilun. Mun gane. Wala taqrabu ma la yatim har zuwa ƙarshen ayoyi guda uku. Duk wannan wasiyoyi ne da Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa cikin suratul an'am, wannan duk suna nuna cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya shar'anta ma sahabbai su yi ma annabi sallallahu alaihi wasallam baya, idan suka yi cikin mubaya'a me ta kamata su yi, su kiyaye waɗannan abubuwa. In sun kiyaye to alhamdulillah, wanda ya kiyaye wannan Allah subhanahu wa ta'ala ya tsira gaban Allah, wanda kuma ya aikata haka aka mai shi aka mishi haddi, to annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa wannan haddin kaffara ne gare shi akan abin da ya aikata. Ashe wanda ya aikata zina idan aka mai haddi kaffara ne, in kuma Allah ya taimake shi ya sitirta kanshi daga shi sai ubangiji shi Allah ya rufa mai asiri ya tuba, to wannan tsakanin shi Allah, Allah ya rufa mai asiri in Allah ya karɓi tuwan shi alhamdulillah. In kuma ya mutu yana aikata haka, annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa wannan kuma tsakanin shi da Allah, in sha'a azabahu aqabahu wa in sha'a afa'anu, in Allah ya ga dama ya mishi hukuma, in Allah ya ga dama ya mishi afwa. Allah shike da komai, shi bawa yana tatan mashiha, in Allah ya ga dama ya mai afwa shi ya lulube shi da rahama shi, in kuma Allah ya ga dama ya mai hukuma ya nuna ce ya nuna mai cewa bai aikata bai kyauta ba. Sannan zan tsaya insha Allah idan aka tambaya sai a tambaya, amma tambaya sai mu yi da addu'a. Wa alaikum salam. Na mallan tambaya daya ko biyu za mu ansa saboda lokaci ya. Ina jin ku mallan. Na'am. Bulala 40. Da tsintsiya? Ga yanan mun karanta cewa akwai wanda ana bugun su da wannan abin nan na dabino, kwalfata me ake ce mishi dogon nan. In aka hidda bawan, ai akwai bulala da ke tsakiya ko tsinin giya. Mun gane. Aka ga wani ba tsintsiya bace ko. Sannan kuma takalmi shi ma kaga ba tsintsiya bace. Ma'ana abun bugu ba magana, ba a magana wata tsintsiya. Mun fahimta. Na'am. Na'am Allah. Na'am. A'a. A bar shi sai ya sake shi sannan ya san cewa abin da yake aikata ba ya da kyau. La taqrabu salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Mun fahimta. Kada ku kusanci sallah har sai kun san halin da kuke ciki. Kenan lokacin da mai ya sake shi. Kaga yanzu a mai bulala ya tabbatar da cewa wannan abu ba abun kare ba mun kare bane ba. Amma an mai bulala cikin mai lokacin da ya sake sai ga jikin shi ya kwalwashe. Sai tunanin shi ma karhanta wata kwata ya je fada. Mun fahimta. Allahu a'lam. Abin da muka faɗa dai Allah ka ba mu ladashi. Abin da muka faɗa da kuskure Allah ka yafe mana, Allah ka nuna mana kuskure ka ba mu iko gyara. Allah ka yi iko na kan komai. Allahumma ghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma innaka 'ala kulli shay'in qadir. Ya hayyu ya qayyum ya dzal jalali wal ikram. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaika.